واستنى بسنته ومن سار على نهجه الى يوم الدين ما سوراره السلام عليكم بركم da saki saduwa a cikin wani shirin na sabon shirin mu na fatoyi rahama wanda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijal Lemo amma kafin mu tsunduma cikin shirin zamu karanto muku lambar wayar da za a iya samu mu domin aiko da sakonni kamar haka wato 0805527874 0805527874 za kuma iya aiko mana da tambayoyi ta addressin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook akaramakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh satin da ya gabata muna magana akan hadisin ma'iki sallallahu alaihi wa sallama wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin littafin sa As-Sunan ko Al-Jami' shi kuma daga Abu Dharr Al-Ghifari da kuma Mu'az ibn Jabal daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa tumaiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ji tsoron Allah duk inda kake sannan ka bibiyi mummunan aiki da kikkiawa sai mummuna sai kikkiawan ta safi mummunar sannan kuma kai mu'amala da mutane da kyawawan halaye. Ce wannan hadisi kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata ya kunshi ka'idoji ko ginshiki na mu'amala tsakanin bawa da ubangijinsa shine ittaqillaha haythu ma kunta. Sannan kuma tsakanin bawa da kansa shi karan kansa bawa. Inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atbi'il sayyi'ati alhasanata tamhuha. Sannan kuma da mu'amala tsakanin bawa da ɗan uwansa wato mutum da ɗan uwansa shine fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan to muna magana akan gabar farko da ita ce ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah duk inda kake muka ce tsoron Allah shine asasi wato ginshiki harsashi na mu'amalar bawa da ubangijinsa shine harsashi na alaƙar bawa da ubangijinsa mun faɗi abinda ake nufi da tsoron Allah abinda zamu bayani anan shine fa'idojin tsoron Allah wato me tsoron Allah yake haifarwa bawa a rayuwarsa ta duniya ko me tsoron Allah yake haifarwa bawa a rayuwarsa ta lahira tsoron Allah kamar yadda muka ce yana nufin mutum ya kiyaye dokokin ubangiji ta hanyar ya aikata abinda Allah ta'ala ya sa shi ya aikata ko ya wajabta masa sannan ya gujewa abubuwan da Allah ta'ala ya haramta masa wannan shi ake cewa tsoron Allah bawa ya san yakin shi katanga tsakaninsa da azabar Allah tsakaninsa da hushin ubangiji akwai wato riba mai yawa da bawa zai ci ta hanyar tsoron Allah daga ciki akwai yaye bakin ciki bawa da zai samu kansa cikin bakin ciki cikin damuwa cikin kunci babu abinda zai fitar da shi daga wannan kunci irin tsoron Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda duk ya ji tsoron Allah ubangiji ta'ala zai sanya masa wato mafita ubangiji ta'ala anan ya sanya makhrajan ya zama nakira ne fi siyaqi ash-shart wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja malamai suna cewa an-nakiratu fi siyaqi ash-shart tufidu al-umum duk inda nakira ta zo a inda aka kawo magana da ke kunshe da sharadi to tana nuna wannan magana gamammiya ce magana ce wacce take da fadi kwarai da gaske to man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ja'al lahu makhraja Allah zai ja'al lahu makhraja Allah zai sanya masa mafita saboda haka indai mutum zai ji tsoron Allah dukkan wata damuwa ko wani kunci ko wani takuruwa da yake ciki to ubangiji ta'ala zai saman masa mafita shi yasa Abdullahi dan Abbas a wajen tafsirin wannan aya yake cewa makhrajan ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وبنجي زي وتدشي دقة دكا وتداموه تدنيا دتلاهرة. سبورة هكا وندي كي تكين داموه سبورة بعيدة شي. توجد أوران الله سي الله تعالى يسن يا مسما فتا. وندي كي تكين داموه سبورة ainihin rashin lafiya ko wani abu kamar da haka to ji tsoron Allah sai ubangiji sa masa mafita wanda yake jin cikin damuwa saboda basu suka sun masa yawa to ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita wanda yake cikin damuwa saboda ƴaƴansa sun addabe shi rashin ji da rashin tarbiya da aikata abin da yake jawo masa masifu iri iri to ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita matar da mijinta yake gallaza mata rashin mutunci yake kuntata mata to taji tsoron Allah sai Allah ya sa mata mafita ko mijin da matarsa take masa abinda bai kamata ba take sa cikin damuwa to ji tsoron Allah sai Allah ya sa masa mafita dukkan wata damuwa ta duniya da za ta zambawa to in ji tsoron Allah sharadi da ubangiji ta'ala ya sanya kuma ubangiji yafi kowa cika sharadin sa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja hakanan ubangiji ta'ala yana sassauƙaƙe abubuwa ta hanyar tsoron Allah duk abinda kake ga ya maka tsauri ba za ka same shi ba sai ka sha wahala ko ka ga duk hanyoyin da za ka samu abun suna neman su toshe to ka ji tsoron Allah ka sa tsoron Allah a cikin lamarinka to sai ubangiji ta'ala ya hore maka ya sauƙe maka ya sare maka wannan abu wanda kake ganin shi mai sauki wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra haka Allah ta'ala ya ce wanda duk ya ji tsoron Allah Allah ta'ala zai sanya masa sauki a cikin al'amarin sa saboda ka dukkan wani al'amari da kake ganin ya maka tsauri yana wahalar da kai to ji tsoron Allah sai ubangiji ta'ala ya sauƙaƙe maka abinda kake ganin shi mai wahala ne yana daga cikin amfanin wato ribar tsoron Allah a duniya wato mutum zai samu basira zai iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya zai iya bambance tsakanin daidai da kuskure ubangiji ya bashi basirar da zai bambance tsakanin haske da duhu zai bambance tsakanin shiriya da bata zai bambance tsakanin tafarki madaidaici da tafarkin da yake fan wato fandararre ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya ku waɗanda suka yi imani in kun ji tsoron Allah kun yi takawa to zai sanya muku furqanan wato zai sanya muku abinda za ku irin rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi wato ubangiji zai ba ku basira dukkan abinda ku da rufafa za ku iya gane inda ya sa gaba abu ne mai kyau ko mara kyau abu ne da zai haifar muku da dami ido ko a'a abu ne da za ku ji dadin sa ko za ku sha wahala duk abinda mutum ya sa a gaba zai iya bambance tsakanin daidai da wanda ba daidai ba shi yasa Allah ta'ala ya kirawo alqur'ani da alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده شيء الفرقان وتو القرآن أكا كراشي دو أن سونا سبو لشيني يكي رربي ومتن سكانن غسكيا دا كريا سكانن شريا دا بتا سكانن داي داي دا كسكولي سكانن حسكي دا دوه تو دان هكا دكا واند زي جي صوران الله تو أبنجي جي سامس فرقان وانا آية تنان إدام متن يبر هنير الله تو أبوا ذا سلكا za su rika shige masa duhu wanda duk ba zai rike Allah ba duk ba zai sa tsoron Allah a zuciyarsa ba to komai yazo zai dama masa lissafi zai kasa gane inda aka sa gaba ubangiji ba zai bashi haske da zai rika ganin komai tarba domin wannan haske ba zai samu sai da tsoron Allah shi kuma babu ita a cikin zuciyarsa wato babu takawa a cikin zuciyarsa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها yanzu wanda yake matacce muka raya shi wato yana matacce saboda yana kafiri muka raya shi ya zama musulmi ko yana batacce muka raya shi ya zama shiryayye fa ahyaynahu muka raya shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas muka sa masa haske wanda yake tafiya da shi cikin mutane wato ya zama na a cikin mutane shi a haske yake tar yana ganin gaban sa komai yana ganin shi ƙoro-ƙoro ba zai shiga rimuwa ba ba zai shiga rikita-rikita ba yana ganin inda yake sa kafarsa yamshi bihi finnas Allah ce kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha zai zama kamar wanda shi cikin duffai yake wato duhu ne ta saman sa ta kasan sa ta hagun sa ta daman sa duhu ne ya zage shi ta ko ina baya ganin komai idza akhraja yadahu lam yakad yaraha kamar da ubangiji ya ce inda zai fito da hannun sa ma ba zai ga tafin hannun sa ba saboda duhu saboda haka bai san me yake ba komai nashi cikin turkaniya yake yin sa to wancan da yake cikin haske tar yana ganin gaban sa yana ga kudu da arewa da gabas da yamma sama da kasa duk inda ya dora ya daga kafa zai san ina zai aje ta zai zama ɗaya da wanda yake cikin duhu ta ko ina in ya waiwaya duhu in ya sa kansa in yayi gaba duhu in yayi baya duhu ko ina ya nufa duhu ba za su zama ɗaya ba to haka ubangiji yake cewa duk wanda ya ji tsoron Allah to zai sa masa irin wannan basira da ko menene ya taso ko wace irin guguwa ce ta taso to zai iya bambance tsakanin abin da ya dace da wanda bai dace ba a abu na hudu daga cikin irin tagomashin takawa da mutum zai same shi tun anan duniya akwai soyayya ta ubangiji Allah ta'ala ya so shi haka nan mala'iku su so shi haka nan bayin Allah na kware da su so shi ubangiji ya jefa wa mutane soyayya sa a zuciyarsu Allah ta'ala yana cewa bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin bala man awfa bi ahdihi wattaqa wanda duk ya cika alkawarin sa sannan ya ji tsoron Allah wato yayi takawa sai Allah ya ce fa inna Allah yuhibbul muttaqin to lalle Allah yana son masu takawa saboda ka ubangiji zai so shi wanda Allah ta'ala ya ce yana son shi to ya gama samun duk abin da ya kamata ya samu wato babu kamar shi babu yashi duk wanda Allah ta'ala zai ce ina son shi dan wannan shine mai wahalar ka samu ubangiji yana son ka ba kai ka ce kana son Allah ba dan mutum ya ce yana son Allah wannan kowa ma zai iya bude baki ya fada Yahudawa ma sun fada sai Allah yana son su suna son shi wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yahudu da nasara suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoyan sa wato su Allah yake so Allah ta'ala ce to ya yake muku azaba in kun yi masa laifi yana son ku sai zai azabtar da ku ku mutane ne kamar kowa haka ba wahalar ba kace kana son Allah ba a'a shin Allah yana son ka kai yadda kake fada din nan haka ne shi ma Allah yana son ka shi yasa Allah ta'ala yake cewa ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin ubangiji ta'ala yace wanda duk ya juya baya ya watsar da addinin sa to da sannu ubangiji zai zo da wasu mutane waɗanda suke Allah yana son su suma suna son shi kaga Allah sai yace yana son su suna son shi dan wannan shine abin da ake bukata ka so Allah ya so ka kamar yadda kake cewa kana son shi kuma shi ba zai so ka ba sai idan ka kama tafarkin da ake bi a samu wannan soyayya din to daga cikin tafarkin da zai haifar maka da soyayyar Allah shine ka zama mai takawa ka zama mai kiyaye dokokin Allah mai yin abin da Allah ya ce mai barin abin da Allah ya hana ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin littafin sa cikin suratu maryam innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wanda duk suka ji tsoron Allah wanda duk suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda ubangiji zai sanya musu soyayya wato zai sanya su waɗanda ake so zai zama duk inda suka shiga suna da farin jini a gurin mutanen kirki a hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza ahabba Allahu al-abda qala li jibril inni uhibbu fulan fa ahibbahu fayuhibbuhu jibril فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه فيلقى له المحبة في الأرض منزو صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا إذن الله تعالى إنا سن باوا سي كراو ملائكة جبريل يتشي ملائكة جبريل إنا سن وان إذن هكا سوشي سي ملائكة جبريل يسوى النمتن سن ملائكة جبريل يشي لا تكين صورا ملائكة أساسا ننسما تشيوا وانا الله فإنا سنشي dan haka kuma ku so shi sai duk su so shi sannan a jefa soyayyarsa a cikin mutane a ƙasa dan haka duk wanda kaga mutanen kwarai suna son shi suna yaban sa to alama ce ta cewa Allah yana son shi kuma mala'iku suna son shi wannan ba za ta yi ba sai mutun ya samu takawa ya samu tsoron Allah shi yasa Abu Darda ya rubuta wa Maslama ibn Makhlat wani sahabi wanda a lokacin yake kamar gwamna a Masar sai yake ce masa salamun alayka amma ba'd fa innal abda idha amila bi ta'ati Allah ahabbahu Allah fa idha ahabbahu Allah hababahu ila khalqihi wa idha amila bi ma'siyati Allah abghadahu Allah wa idha abghadahu Allah baghadahu ila khalqihi wato yace da shi salamun alayka aminci ya tabbata gare ka bayan haka ka sani lalle bawa idan yayi aiki da da'ar ubangiji sai Allah ta'ala ya so shi idan Allah ta'ala ya so shi sai ya sanya wa halittarsa san shi idan kuma yayi aiki da saban Allah to sai Allah ta'ala ya kishi idan ya kishi sai ya sanya wa halittarsa kin shi saboda haka yana da kyau bawa ya kasance mai tsoron Allah ne domin ya samu wannan tagomashi insha Allah ashirinmu na gaba zamu dora akan wannan batu na irin riba da amfani da tagomashi da bawa zai samu daga tsoron Allah Allah ya samu dace Allah ya sa mana tsoron sa a cikin zukatanmu a cikin maganganunmu da ayyukanmu baki daya
amin tambaya ta farko ta fito daga Abdurrahman Salisu Kibiya yace malam menene dalilin da ya sanya ba a yi wa suratu Tauba bismillah
to haka ta sauka dukkan wani abu da zaka gani a cikin alqur'ani abu ne wanda ya samo asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa a sa kaza a guri kaza a yi kaza a guri kaza abin da duk baka ga an yi ba to haka sahabbai suka same shi don haka yake a cikin mushaful imam Uthman ibn Affan mushaf din da aka rubuta a lokacin sayyidina Uthman aka rarraba shi a kasashe na musulmi manya a lokacin to haka abin yake sahabban da suka rubuta mushafin suka tattara shi a karkashin jagorancin Zaid ibn Thabit ba su tabbatar da bismillah tsakanin al-anfal da tauba ba domin babu abin da yake nuna cewa akwai bismillah din tsakanin su akwai ruwaya a cikin sunan Tirmidhi wacce take nuna cewa Uthman yana cewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari domin ya kasance in an saukar da sura sai ya ce a rubuta aya kaza a guri kaza a rubuta aya kaza a guri kaza to amma da aka zo suratul anfal da suratul tauba ba a samu wannan ba saboda ba su rubuta ba hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba ta fuskar isnadi yana da rauni to amma duk da haka abinda dai aka sani shine tabbatar da bismillah a farkon surori wannan ba aiki ne da sahabbai suka yi da ijtihadi ba kusan abinda suka yi din sun yi shi ne daga koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin ishara ta shi abinda ba su yi ba to bai ce su yi ba don haka ba za su yi ba musamman ma alqur'ani da ba aiki ne na dan adam ba magana ce ta mutum ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa ba maganar sa bace maganar Allah ce to in ba Allah ne ya ce ayi wannan abu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai ce a ƙara abu kaza ta karan kansa ba ma kuntu an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kamar da yake cewa ba zai yi ba in canza alqur'ani ta karan kaina wato duk abin da ka gani a ciki in attabi'u illa ma yuha ilayya ba na bin wani abu sai wanda aka yi min wahayi wasu sun ce saboda maudu'in da suke magana wato matashiyar da suratul anfal da suratul tauba da suratul anfal tana cikin farko-farkon surorin da aka saukar a Madina don a cikin an yi magana yakin Badar shekara ta biyu aka yi shi suratul tauba kuma tana cikin karshen surorin da aka saukar a Madina don a cikin ta zaka ga maganar yakin Tabuka wanda shi kuma yaki ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shekara ta 9 saboda haka suratul tauba farko-farko aka saukar da suratul anfal a farko-farkon hijira aka saukar da ita suratul tauba kuma an saukar da ita a karshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka suna tsokaci akan matashiya mai kama da juna wannan watakila ita ce hikima da ta sa aka hade su wasu su ce saboda suratul tauba ta zo da batun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wannan alkawari da suka yi da kafiran Makka saboda sun karya alkawari to tunda sun karya alkawari abinda aka yi na tsagaita wuta tsakanin su da ba yaki na ba yaki to yanzu an dawo za a ci gaba da yaki to kun har za a ci gaba da yaki kaga maganar rahama bata zo ba mu magana kuma tausayi ta kuma bismillah in ka kula abinda ta kunsa shine tabbatar da sifar rahama daga Ubangiji ta'ala to kuma ba a hada rahama da tausayi duk cewa wannan magana tana da rauni domin a cikin surat tauba akwai maganar rahama din musamman a karshen ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim akwai maganar rahama din a ciki to amma dai wannan wani hasashe ne da malamai suke yi cewa ita ta kunshi ta zo ne da saif maganar yaki tsakanin musulmi da kafirai to saboda haka babu kuma munasabar a ambaci rahama a ciki to akwai surorin da suke magana yaki kuma akwai bismillah din kamar suratul qital sunan take nan ma amma akwai kuma maganar akwai kuma bismillah din a ciki hasashe ne dai ake yi amma ba wai shine abin da yazo a nassi ba saboda haka ransa dai anan shine haka aka gaje shi a cikin al-mushaf al-uthmani wanda sahabbai suka rubuta karkashin jagorancin a dallele masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ɗaya daga cikin manyan sahabbai Zaid ibn Thabit wanda kuma shine abinda sahabbai suka yi ijma'i akan sa
na'am sai tambayar Umar Ari kofar ruwa yace menene ingancin maganar cewa shari'a ta hana shan nono a yayin da aka ciki fi domin wai yana haifar da cutar kuturta
wannan ba gaskiya bane cewa shari'a ta hana hadisi ne marar asali marar tushe wanda ba shi da asali ba shi da ko isnadi kawai dai haka yake yawo a littafan luga ma ba wai a littafan hadisi ba ko a littafan fiqhu a littafan luga na harshen larabci yana cewa la ta'kulu samak wa tashrab al-laban wajen i'rabin la ta'kul to shine nan dai wajen batun wa tashraba shine suke kawo wannan ruwayar amma asali ba ta da inganci ta fuskar isnadi saboda haka sai ka koma ga likitoci ka tambaye su shin idan aka ci kifi aka sha nono akwai abin da yake faruwa sun ce maka akwai abin da yake faruwa saboda dalili kaza to shikenan wannan shine hujjar dan kuma sun ce a ba wani abu da yake faruwa to shikenan ka ciki funka ka sha nonon ka ba abin da ba wani nasi da ya hana
na'am sai tambayar Hassan A Shuaibu yace malam menene matsayin hajjin macen da bata tafi da muharraminta ba
to matsayin hajjinta tayi akwai bambanci tsakanin hajji kuma tafiya da muharrami wannan malamai suna sa shi ne cikin al-istita'a wato samun dama da Allah ta'ala ya ce wallahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wato wajibi ne mutane su je su yi hajji ga wanda ya samu iko shi to yana daga cikin istita'a ga mace da zama tana da wanda zai rakata mijinta ko muharraminta to kamar dai magana guzuri shi ma kaga yana cikin istita'a mutumin da ba shi da guzuri ba a ce da shi wajibi sai ya je hajji ba to da mutum zai yi kundin bala ya samu tikiti da visa ya tafi amma ba guzuri a hannunsa ya je haka ne ya daddagira da bara da waye ya hajji haka hajjinsa ba a cewa ba ta yi ba hajjinsa ta yi duk da cewa ba ta zama wajibi akan sa ba lokacin da ya tafi sannan kuma ya je ya yi ta bara wanda shi ma wanda ya saba wa tsarin musulunci bai dora masa wannan ba ko mutumin da ya dauki kudin mutane ya je haji ya dawo ba a cewa hajjinsa ba ta yi ba hajjinsa ta yi illa iyaka kuma saban da ya yi da laifin da ya kuma yana nan kansa yana binsa sai ya tuba ya kubuta daga wannan dukiya da ya sata ya mayar wa masu ita ba za a fasa bin shi wannan dukiya ba ko da ya haji ko da an karba hajjin wannan dukiyar kuma tana wuyansa laifin dukiyar yana nan a wuyansa haka nan matar da za ta tafi ba tare da ta cika wannan sharadi ba hajjinta ta yi ba wai ba ta yi ba illa iyaka ne ta saba wa umarnin shari'a da take cewa kare mace ta yi tafiya ta kwana uku ba tare da muharraminta ba ko mijinta
na'am sai tambayar da take cewa mallan shin akwai wasu adadin shekaru da shari'a ta diba wajen yi wa yaro kaciya
babu wani su shekaru da aka diba aka ce sai yaro ya kai kaza sannan za a yi masa kaciya sai dai kawai istihsani a ce ya kamata a bar shi dai ya kai kaza amma ba wai dan shari'a ce ta faɗa nassi ne ya zo da shi ba ana dai iya istihsani wanda wasu za su yi istihsani su ce shekara bakwai saboda a lokacin ne aka ce a umarce shi da sallah to ya kamata a yi masa kaciya a wannan lokacin amma wannan istihsani ne ba wai nassi ba ne haka nan idan mutum ya ga zai yi waɗansa kaciya daga haihuwarsa to bai saba wa Allah ba wasu ma suna ganin wannan yafi sauki ai masa kace ai wannan lokacin ya ma warke ba tare da an wahala da shi ba ba kuma tare da shi ma an wahalar da shi ba yayin da zai girma kuma yayi wayo to wajen jinyarsa za a wahala sannan shi ma kuma lokacin yayi wayo shi ma zai wahala saboda haka wasu na maganin ayi ta da farko ya ma fa a bari sai an girma an yaro yayi wayo ya san me yake yi yana kuma kinji sannan a daidai wannan lokacin ai masa shayi to sai kaga an sha wahala shi ma ya wahala saboda haka abin da yana komawa kawai ga yaya mutun yake gani ya bari ko yayi dauri shikenan amma ba wai shari'a ce ta ayyana ba illa iyaka dai kawai ka abin yaro ya girma ya tai da zai ta doshi balaga to wannan haramun ne wannan haramun ne amma da in yara cikin kuruciyarsa da yarintarsa akai masa wannan duk daidai ne ba kuskure bane
na'am sai tambayar Muhammad Dahir yace malam ayi min karin bayani akan irin bashin da ake ba ma'aikata a kara musu kuɗi akan sanannen farashi
to yana so yace bashin kayayyaki ba na kuɗi ba bashin da zaka ba mutum na kuɗi kace gashi na baka bashi in yazo biya ya kara wannan riba ce tsantsa ita ake kira ribal qard ita ce ma ayoyi duk da suka yi maganar haramcin riba alqur'ani kan wannan suka yi magana kan ribal qard ita ce ake a jahiliya mutum a bashi in yazo biya ya kara wani abu ko menene ma zai kara riba ne koda ba jinsin kuɗin bane to da za a bashi amma a ce in ya tashi biya zai hado misali da sinkin biredi zai kawo mai bashin to wannan biredin ta zama riba haka duk wani abin da za a amfana da mai bayar da bashi zai amfana da shi a dalilin bashin da ya bayar sunan shi riba ba sai lalle ma ya zama jinsin kuɗin wannan ita ce ribal qard malamai sun ijma'i akan ta ma mutum da za a sayar masa da kaya bashi wato abu ne aka sayar maka da shi bashi amma kuɗinsa ya fi farashin yadda za ka saya idan da kana da kuɗi a hannu to wannan baya shiga cikin wannan duk da akwai sabani na malamai akai wasu suna shigar da shi cikin riba saboda hadisin Abu Huraira man ba'a bai'atayn fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riban wanda duk yayi ciniki biyu abu daya to ko dai ya karbi farashi mafi kankanta ko kuma ya karbi yawan ya karbi riba wannan shine hadisin Abu Huraira wasu suka fahimci cewa abinda ake nufi shine mutum yazo kana da yana da kaya ya ce ga kayana in zaka saya yanzu kudi hannu to ka kawo kaza amma in sai gobe za ka biya ko bayan sati daya to zan kara maka kaza akai to wasu suka ce wannan ciniki biye akan abu daya ne amma ya masa ciniki biyu cinikin yanzu da cinikin gobe ko sati daya to sai dai in yi akai wannan cinikin ya karbi kudin cinikin yau wato cinikin yanzu ko da ko bashin ya bayar to wasu suna ganin wannan irin ciniki yana shiga cikin wancan hanin tunda shi ma akwai farashin lokaci akwai kuma farashin bashi wasu kuma suna ganin a wannan ba ciniki biyu bane ciniki daya ne saboda sun da ka zo ciniki daya za ku yi ba biyu za ku yi ba kaya ne gashi nan a kasuwa in ka je ana sayar da shi misali 1000 amma ni zan sayar da shi 1200 saboda haka nake so in sayar maka in kana so ka saya bayan wata ɗaya ka bani 1200 in kuma baka so ka bar min kana kace wannan ciniki ne daya ba biyu bane shi suke kira bai taksit to ko a ce ka rika biya a hankali har ka biya amma kuma zaka ga da ƙari akan yadda ya abin nan don haka wasu da yawa daga cikin malamai ba su haramta wannan cinikin wasu kam suna haramta shi amma da yawa daga cikin malamai ba su haramta shi duk da cewa mu a nasiha anan in har mutum zai so tausaya wa ƴan uwansa to ya sayar da shi a farashin da ake sayarwa inda taimaka musu zai yi kuma yana son ya samu lada a wajen Ubangiji kuma yana son Ubangiji ta'ala shi ma ya taimaka masa kada ya ce ganin suna da bukata kuma ba su da kuɗin hannu shi ma sai ya mori wani abu a jikinsu saboda haka sai ya kara musu to anan bai taimaka musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son bawa inna allaha yuhibbu 'abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtaba Allah yana son bawa mai saukin kai lokacin da zai saya ko zai sayar ko zai ci bashi ya bada bashi ko zai biya bashi saboda haka Ubangiji zai so shi idan har zai sauƙaƙa wa bayan Allah kuma duk wanda yayi mai kyau shi ma ubangiji zai masa mai kyau man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi annabi yace duk wanda ya saukaka wa wanda yake cikin wahala to ubangiji shi ma zai saukaka masa sannan ubangiji sai albarkaci kasuwancin nashi kaga ya kawo nan da nan an karbe tunda yana bayarwa da farashin kasuwa nan da nan a karbe kuma kaga an biya shi saboda ana son a kuma karbo wasu sai kaga cewa kasuwancin nashi yana albarka to amma da zai kara din ba za mu iya cewa ya ci haram ba
na'am sai tambayar Nasiru Abba yake cewa ina neman ƙarin bayani akan ayar da ke cewa wazani la yankihu illa zaniyatu
wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin wannan aya cikin ayoyin suratul nur wacce ta sauka wacce ke bayanin haramcin zina da cewa haramcin zina an haramta shi tun gabanin ma wannan ayar malamai sun yi magana akan wannan ayar wasu suke cewa abinda ake nufi da zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin cewa mazinaci baya sun fassara ta da sun fassara yankihu din nan da cewa ana nufin zina wato mazinaci baya zina da kowa sai wacce take mazinaciya ko arniya haka nan mazinaciya ba ta zina da wani namiji sai wanda yake mazinaci dan uwanta ko arni an haramta wannan ga mu'minai to wasu malamai aka suka fassara ayar yankihu suka dauke shi kuma anil wat wato zina tarawa to mazinaci ba zai samu wanda zai yi zina da ita ba sai mazinaciya kaman ya ce ba zai iya zina da ita ba in ba dai fade zai mata ba haka nan ita ma mazinaciya ba za ta samu wanda za ta yi lalata da shi ba sai wani lalatacce irin ta ko wani arne da shi bai ma dauki abin haramun bane to wasu haka suka fassara ayar wasu suka ce a'a to ai wannan babu wani abu sabo a ciki inda aya taka take nufi to da ya zama babu wani ilimi sabo da aka bawa masu sauraro tunda kamar ka ce ba mai sata sai barawo dama ba mai sata sai barawo ko ka ce ba mai kira sai makili kaga nan ba wani ilimi ka bayar sabo ba abu ne daman kowa ya san shi don haka ita kuma ayar ai ta sauko ne dan ta bada wani ilimi na musamman saboda haka fassara ta da irin waccan fassarar ba daidai bane in aka fassara ta haka to ta zama akwai gwaranci ka ce ba mai shan ruwa sai mai shan ruwa ba mai cin abinci sai mai cin abinci wannan ai ba ku wannan da abu ne wanda yake kowa ya sani suka ce abinda ake nufi da annikah anan shine al-aqd na nufin daura aure wato mazinaci ba wanda zai wato azani la yankihu illa zaniyatan ba wanda zai aure mazinaciya sai mazinaci dan uwanta haka nan mazinaci ba wanda zai aure shi sai mazinaciya cewa hurrima zalika alal mu'mini an haramta wa mu'minai sa aure mazinaciya ko mu'mina ta aure mazinaci wato kamar yadda aka haramta wa mu'mini ya aure mushrika aka haramta wa mu'mina ta aure mushriki to haka nan aka haramta wa mu'mini mai mutum mai tsoron Allah wanda baya zina ya aure wacce take zina wato abinda ake nufi haramta auren mazinaciya har sai ta tuba duk wacce take zina to haramun ne mutumin da yake katangagge kaman me ya aure ta in ba ta tuba ta istibra'i ba haka nan shi ma wanda yake zina kada mace ta yadda ta aure shi haramun ne ta aure shi sai ya tuba ya daina wannan zinan ya bari sannan sai ta aure shi wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai game da fassara din amma suna fadar wasu asbabun nuzul da suka sa ta sauka lokacin da wasu mu'mine suka yi yunkurin aurar wasu mazinata wasu karawai Allah ta'ala ya saukar da ayar cewa kar su aure su har sai sun tuba sun daina wanda kuma wannan shine fassara da take mafi karfi kuma take da dalilai da yawa waɗanda suke nuna hakan saboda haka duk mutumin da matarsa take zina to bai kamata ya zauna da ita ba haka nan matar da mijinta yake zina to bai kamata ta zauna da shi ba wannan shine abin da ayat take nufi
na'am sai tambayar da take cewa malam mutum ne yayi sahur da asuba ya kwanta sai ya ji mani na fita daga jikinsa kuma ba mafarki yayi ba shin ya matsayin azuminsa kenan
tunda ba shi ya fitar da shi da kansa ba azuminsa yana nan abinda duk ya fita ba ta mutum ya fitar da shi ta hanyar wasa da gabansa ba ko kuma ta hanyar wasa da matarsa ko wani abu kamar da haka haka dai kawai yaje yana fita wannan ba shi da laifi anan kuma azumin sa yana nan yayi
na'am sai tambayar Hadiza Gandu tace mace ce cikin da take dauke da shi ya lalace aka fitar da shi a asibiti to jinin da take jinin da ke fita za a yi masa hukuncin na haihuwa ne kuma idan ya wuce kwana 40 za a dakata ko kuma za a yi wanka a ci gaba da ibada
kamar yadda muka sha fada jinin duk da yake biyowa bayan haihu bayan bari jinin biki ne bari tace ko duk jinin da zai biyo bayan bari wannan tace magana mafi karfi akwai wadanda suke cewa jinin nan sai abin nan sai yaron ya kai lokacin da aka cika halittarsa wato sai ya cika wata uku sannan ne zai zama sannan ne ya zama mutum sannan ne idan ta haihu idan ta yi bari jinin yake biki wannan magana tana da rauni saboda haka duk jinin da zai fita bayan bari to jinin biki ne wannan shi tace maganar malikiya kuma ita tafi karfi cikin maganganun malamai saboda haka hukuncin sa hukuncin jinin biki shine mace zata bar sallah za ta bar azumi ko mijinta ba zai kusance ta ba har sai ya dauke in bai dauke ba har ya kwana 40 magana misa mafi inganci wacce take da nasi bayan kwana 40 to ya zama jinin larura to kuma sai ta gaggauta ganin likita domin ya bada magani kuma wannan ba zai hana ta ci gaba da harkokin ibadarta ba
Na'am sai tambayar da take cewa shin ya halatta mutum ya juya kudin da aka bashi ajiya?
Kuma wannan mun sha ansawa duk kudin da aka baka ajiya to ajiya sunan sa in har ka taba shi to ya zama bashi duk kudin da ka taba ba naka ba ka juya shi to ya zama bashi saboda haka inda zai wani abu zai same shi zaka biya sabanin ajiya idan abu ya faru ga kudin ajiya ba kuma ganganci bane na shi mai ajiyar to ba zai biya ba amma kudin da aka karba bashi ko daga karbar su wani abu ya same su to ana mutum bashi ana bin shi bashi har sai idan shi mai kudin ne ya ce ya yafe masa saboda haka in har ka taba su to sun koma bashi saboda haka in wani abu ya faru sai ka biya amma ribar ta kace da kai ka sha wahala ka juya su abinda ka samu akan riba naka ne ba na shi mai ajiya bane
na'am sai tambayar da take cewa malam mutum ne yayi ba kance zai yi wa mahaifiyarsa aikin haji sai ya samu kyautar kujera shin zai iya amfani da ita wajen cika wannan ba kance
kare ko ba abinda zai hana dama ai aikin haji yace zai yi ba kudin aikin hajjin ba kudin aikin hajjin ba shine maksudi ba maksudi dai aikin hajjin saboda ka duk hanyar da zata kai shi aikin hajjin in ya samu ta halal shikenan sai ya amfani da ita kuma ya cika wannan bakacce da shi amma ya sani da sharadi sai ya yi shi in bai yi aikin hajji ba wanda bai aikin hajji ba baya ma wani sai shi ya sauke nashi aikin hajji din to sai ya kuma yi ma wani wanda yake neman a yi masa
na'am sai tambayar Kabir wanda yake cewa malam azumin da ake yi sau uku a wata na ranakun 13 da 14 da 15 idan mutum ya rasa su zai iya azumtar wasu kwanakin
a'a ka yi azumi a cikin waɗannan kwanaki ayyamul bid da aka faɗa shikenan in baka samu ba sai ka yi azumin litinin da alhamis tunda dama akwai azumtar waɗannan kwanaki sunna azumin alhamis da litinin da alhamis amma ba a ramawa da aikin nafila dan ya kubuce maka ba sai ka bibiye shi ba kuma daman su waɗannan su ne kwanakin su kamar a ce azumin arfa ne ya zo ba kai ba ko ashura ya zo ba kai samu kai ba to ba za ka ce za ka biya su a ashura ka biya ta a safar ba baka samu kai 10 ga muharram ba to ka ce bara 10 ka safar sai kai ka biya wancan a'a shikenan ya wuce ka in har daman kana da niyyar kai wato ka riga ka kudura aniyar zaka yi wani abu yazo ya hana kai to ubangiji sai ya baka ladan wanda yayi wannan ita ce shine abin da musulunci ya tsara duk mutumin da ya kudura aniyar zai yi abu kuma wani abu ya hana shi to yana da ladan wanda yayi abu saboda haka kakka fitu kakka shiga samu damuwa matukar dai kana da niyyar kai wani abu yazo ya gitto wanda ya hana ka kai kamar rashin lafiya misali ko wata tafiya ta gitto maka sai zan baka samu kai wadannan azumin muka ba shikenan ka ba magana ramawa kuma Allah zai baka ladan wanda yi
na'am sai tambayar toranka inda yake cewa ayi min karin bayani akan wannan hadisi ma ubali ma rakibtu idza ana sharibtu tiryakan aw allaqtu tamimatan aw qultu shi'ran min qibal nafsi
wannan hadisi ne yana cikin Jami'u at-Tirmidhi akwai shi a cikin Musnad al-Imam Ahmad hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yace ma ubali ban damu ba ma rakibtu duk abinda nayi ko ma ataitu a wannan lafazin ma rakibtu ko ma ataitu duk abinda nayi bazan damu ba idza ana sharibtu tiryakan idan har na sha tiryak wani magani ne da ake hada shi da dafin sun ce ana hada shi da dafin macizai da kuma wasu abubuwa da yawa da suke na haramu wajen hada shi ana hada shi da abubuwan da suke haramu yace to ba abinda zai dame ni ko ma me zan yi har na yadda na sha shi wannan tiryak wannan maganin ko kuma na race laya tamima laya wacce ake yi cikin jahiliya sukan yi layu a rubuta surkulle ko yanzu ana samu irin waɗannan layun da zaka buɗa kaga surkulle ne a ciki kaga sunan wasu aljanu ne ko wani sakandami ko wani ko an yi wani jadawali haka a ciki ko an rubuta sunan annabawa ko sunan wasu mala'iku ko sunan wasu mutanen kirki ko sunan shi mai layar duk wannan tamima sunanta akwai tamima laya da ake rubuta alqur'ani to ita wannan magabata sun yi sabani game da sha'aninta aka rubuta kul huwallahu misali a cikin ko suratul fatiha shi ya halatta ita a daura ko bai halatta ba to wannan magabata suna da sabani wasu su ce ba komai za a iya ratayawa musamman ma ga wanda ba zai iya karanta surorin ba saboda kankanta yaro ne karami ko kuma wasu kuma su ce a'a ba za a daura ba saboda gudun kada ya je jefa ta cikin abin da ke najasa ne saboda yaro ne bai san darajar ta ba ko kuma kada shi mai daurawar ya rika ganin cewa wannan kullin da yake wuyansa shine yake kare shi daga duk abin da yake zai iya samun sa ko ya samun masa abin da yake so ta yadda idan wani abu ya same shi sai ce dan bai zo da wannan layar bane ko idan ya rasa wani abu ya ce dan bai zo da layar sa bane to duba da irin wannan wasu suke hanawa to wannan ba ita ce nan magana take akan ta ba nan tamima irin ta jahiliya ita ake magana aw qultu shi'ran min qibali nafsi ko ni in kirkiri waki ta karan kaina ni in yi to wannan hadisi karan kansa bai inganta ba ta fuskar isnadi hadisi ne wanda bai inganta ba hadisin Abdurrahman ibn Rafi at-Tannufi wanda Imam al-Bukhari yana cewa hadisan sa manakir ne hadisan sa masu rauni ne kwarai da gaske saboda hadisin bai inganta ba
na'am sai tambayar da take cewa shin akwai wasu keɓattattun addu'o'i da ake karanta ne a yayin sujjada qabli ko ba'di
sujjada qabli da ba'di irin yadda kake sujjada a sallah ka take ba ta da wani abu da aka ce sai shi ake yi saboda ita ba'di ce ko ita qabli ce me kake in kai sujjada kai tasbihi subhanarabbiyal ala ko kuma kai addu'a ko kai addu'a a ciki haka ita ma sujjadar qabli da ba'di dan su kansu sujjadodi ne da suke bangare ne wani bangare ne na sallarka ko na gyaran sallarka saboda haka irin hukuncin da sujjada take dauka yadda ake sujjada a cikin sallah ita ma sujjada ba'di da qabli haka ake yin ta ba su da bambanci
na'am sai tambayar da take cewa malam wani munzali namiji ke kaiwa mahaifinsa ya daina daukar nauyinsa kamar ciyarwa da tufatarwa da magani da sauransu
da zarar da ya balaga shikenan ya zama mai cin gashin kansa a ka'idar shari'a in da ya balaga dukkan hukuncen shari'a sun hau kansa to duk abinda ubansa zai masa a lokacin taimaka masa ne shi ma sanda yana kamarsa misali yana makaranta sakandare yake ko ya shiga jami'a bai samu aiki ba ubansa zai ci gaba da daukan nauyin karatunsa ya ci gaba da bashi ci da sha da sutura wannan duk taimako ne zai yi masa amma ka'idar musulunci ya isa ya je ya nema da kansa to amma ubansa ya yi masa shima dan shima watakila haka uban sai masa cewa ahsinka ma ahsana Allahu ilayka ka kyautata kamar yanda Allah kai ma ya kyautata maka tunda kai ma Allah ya sa a lokacin da kake kamar sa dan makaranta iyayenka sun yi maka wahala basu duba cewa ai ka balaga ba ka je kai wa kanka to kai ma sai kai wa danka amma a lokacin da a ce uba bai da hali da zai wa dan sa hidindimin makaranta misali ya je jami'a yana karatu ubansa bai da karfin da zai ci da shi to ba haramun yayi ba uban dan bai bashi ba shi sai ya rika sana'a kamar yadda mutanen kudu haka suke sai kaga yaro yana sana'a da yamma da safe yana zuwa makaranta shi yake daukan nauyin kansa yawanci ma mu arewa nan mu ne zaka ga yaro har ya kai jami'a ubansa yana ta wahala da shi su can ba haka bane har wace da namiji inda suka yi hankali sai dai su su dauki su rike kansu za su yi sana'a ko ta yi sana'a ko yi sana'a suna sana'a kuma suna karatu a lokacin suke jin mahimmancin karatun da suke don su suke biyan kuɗin da suke karatu don kuma za a tsula kuɗi a biya wa yaro kuɗi amma bai san mahimmancin abin da ake so yi ba saboda ba shi yake ɗaukan nauyin kansa ba to haka ba haramun ba ne uba ya taimaka wa ɗansa ya yi karatu ko da ya balaga ya bashi ci da sha duk ba haramun ba ne amma kuma da a ce uban zai ce ka je ka nema ka yi ba a cewa uban a nan ya ki wa ɗansa haƙƙin sauraka da yaro ya balaga shi kenan ya kai munzalin kansa sai ya abin nan wannan saman namiji mace tana da bambanci ta mace in ta balaga abin da ake so uba shi ne aurar da ita in ya aurar da shi ne ya fita haƙƙinta amma matuƙar bai aurar da ita ba to tana ƙarƙashinsa shi zai ci da ita wannan wajibi ne ko da ta balaga in dai ba ta yi aure ba to duk haƙƙinta yana wuyansa da zarar ya yi mata aure to haƙƙinta ya koma wuyan mijinta saboda haka amma ɗa namiji wannan shi ba sai ya yi aure ba ba sai ya masa aure ba shi ko da zarar da ya balaga shi kenan amma uba zai ci gaba da taimaka wa ɗansa in ya ga cewa ɗannan nasa yana buƙatar wannan taimako shi kuma yana da hali wannan yana da kyau saboda tuna shi ma ya tuna haka aka yi masa wa ahsinka ma ahsanallahu ilaik
na'am sai tambayar da take cewa mallam shin idan aka yi wa mace saki ɗaya za ta iya auren wani
indai ta gama idda ba abin da zai hana ba za ta iya auren wani ba sai ta gama idda iddarta amma in tana cikin idda to tana ƙarƙashin auren wancan mijin na farko har a wannan lokacin tana a matsayin matarsa ne sai ta gama idda ne ta zama ba matarsa ba shi yasa Allah ta'ala da ya tashi maganar kome sai ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha sai ya kirawo mazajensu da bu'ula wato su ne mazajensu kaga duk da an yi saki amma wannan maganar cewa shine mijinta bai ta tashi ba wannan maganar tana nan zalar ta gama idda to shikenan sai a batta ta auri wanda take so idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bilma'ruf in har sun cika ajalinsu to kada ku hana su su auri wanda suke so idan har sun gama gamsuwa sun yarda da juna ku basu su yi aure ba ku ce ba za su yi aure ba duk da sun gama idda saboda in mace ta gama idda ta fita daga cikin ismar wato igiyar wannan auren nata na farko ya tsinki in mijinta ya zo ma yana son su koma to sai dai a saki aure ya shiga cikin manema in ta ga yayi mata cikin ta ce ta yarda a saki hada mutane a biya sadaki a daura aure
na'am sai tambayar Junaidu yace malam menene matsayin sallar wanda ya riski kunuti kadai da asuba tunda an ce wanda bai karanta Fatiha ba bai samu jam'i ba
ba a ce wanda bai karanta Fatiha bai samu jam'i ba wanda bai samu bai samu akwai wanda yake riskar liman akwai wanda yake akwai mudrik akwai lahik akwai kuma masbuk akwai mudrik shine wanda ya riski liman a cikin rak'o'insa duka wannan ana cewa shi mudrik ya riski liman a cikin rak'o'insa duka akwai kuma lahik wanda shi ya zo liman ya na tahiyar karshe misali kaga shi ya riski wannan jam'i din ma'ana ya riski liman amma kuma bai riski komai a cikin jami'i ba, bai riski kowace raka'a ba. Akwai kuma masbuku wanda shi ya riski wasu bai riski wasu ba, wannan haka suke matakai guda uku. Kowannan su in yazo to yana hade da daliman, ba zai ce ya zama daban daliman ba. Sawa'un ya riski duka raka'o'i ne ko kuma ya riski karshen sallar ne bai riski kowace raka'a ba, ko ya riski wani bangare bai riski wani bangare ba, dukkan su waɗannan suna a matsayin mamu lokacin da suka shiga sallah. Saboda haka in yazo in yana bin liman wanda yake yin alkunutu da asuba, shikenan in har liman ya bai ruku'u ba, in har liman bai ruku'u ba ya samu ruku'u, shikenan ya samu wannan raka'a koda bai karanta Fatiha ba. Karanta Fatiha wannan ba ta zama wajibi ba idan ana bayyana karatu, kuma ko kuma mamu bai samu damar karanta ta ba. Misali ya zo sallah azhar, liman ya yi ruku'u, kaga ruku'u zai yi, ya riski wannan raka'ar, matukar ya riski ruku'u duk da cewa bai samu karatun Fatiha ba, wannan ba zai hana shi ya samu wannan raka'a ba. Saboda haka in har ya samu ruku'u tare da liman to ya samu raka'a.
Na'am. Sai tambayar Ibrahim Husaini unguwa uku ya ce, malam ina so a bambance min tsakanin ajir da daraja da ihsan da kuma kiradin.
To wannan ajir ana nufin lada da Ubangiji zai ba mutum, daraja ana nufin matsayi din nan, ladan da ka samu shi zai kai ka matsayin, kuma matsayi din nan a dunkule in aka ce daraja to ba za a iya sanin lada nawa bane, ta yiwu lada ne goma, ta yiwu lada ne ashirin, ta yiwu sab'umi'a, ta yiwu azafin kathira, duk a cikin daraja din zai iya shiga a haka. Kamar misali Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa salatul aljama'a tafdulu salatul fazzi bi 50 ko bi 27 daraja, sallan mutun cikin jam'i ta dara sallarsa shi kadai da daraja 25 ko 27. To kaga daraja anan ba za ka ce lada ɗaya ba biyu kwaya, wa lada kwaya ɗaya. Misali ka ce lada 25, sallan mutun ɗaya yana da lada ɗaya, sallan mutun cikin jam'i yana da lada 25 ko lada, ba wannan ake nufi ba. Saboda dukkan aikin hasana alhasanatu bi ashrati amsalha, haka yake a shari'a, duk wani abu mai guda ɗaya mai kyau da zaka yi to za a linka maka ladan sa goma ne. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, duk aikin da kai na lada ɗaya za a linka maka ladan goma ne. Sannan Ubangiji ta'ala yana lillinkawa yadda yaso, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yana iya lillinkawa har zuwa linkin baninkin, linkin ba adadi. Saboda haka in mutum ya yi sallah shi kadai, Ubangiji ta'ala alhasanatu bi ashrati amsalha, in shi kadai ya samu ya yi sallah za a bashi ladan, za a linka masa ladan sa goma. Idan ya yi cikin jam'i to za a wannan ladan zai karu da 25, shine abin da ake nufi, zai karu. In can da za a bashi goma to anan za a linka masa goma nan, za a kara masa 25 akan wannan goma. Idan za a bashi 700 za a kara masa 25 akan wannan, shine abin da ake nufi. Saboda ita daraja ba wai ana nufin lada kwara ɗaya ba. Ihsan yana nufin kyautatawa, abinda ihsani shine ka kyautata. Akwai ihsani na ibada, shine ka bauta Allah kamar kana ganin shi, idan baka ganin shi to shi yana ganin ka, wannan ita ce martaba ta ihsani. Akwai kuma ihsani shine ka kyautatawa wanda yake kake tare da shi ko yake ya cancanci a kyautata masa, ana kiran shi ihsani. Qirat ana nufin yankin abu, wato wani yanki haka mai babba, kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda yayi wa gawa sallah yana da qiradi, wanda ya bita har aka binne ta yana da qiradi biyu. To shine a hadisin yace qiradi, kowane qiradi ɗaya yayi girman dutsen Uhud, kowane kiradi ɗaya yayi girman dutsen Uhud. Saboda haka yanki ne na lada wanda bawa ba zai iya suranta shi ba, ba zai iya ganin ya yake ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya suranta mana dutsen Uhud. In ka je ka ga yadda girman dutsen Uhud yake, zaka gane girman da ake kwatanta shi kira din da shi
na'am sai tambayar Abu Nasir Wale yace malam mutun ne yake da janaba ya manta yana ta salloli har tsawon kwana daya shin bayan ya tuna zai ramu sallolin ne na baya
duk mutumin da ya manta yana da najasa a jikin sa yayin sallah in ya tuna a daidai lokacin sallar bata wuce ba to zai rama amma in lokacin sallar ya wuce shikenan ba zai rama ba saboda haka idan ka tuna a lokacin azhar kai azhar sai ka tuna to wannan azhar ta ranar ko la kai la'asar sai ka tuna zaka biya azhar da la'asar ko kai isha'i sai ka tuna zaka biya magariba da isha'i na wannan ranar amma sauran kwanaki da suka wuce wannan ba sai ka rama ba
na'am sai tambayar Haris Badamasi yace malam menene ingancin batun da aka ce Imam Ghazali yayi wa Annabi Musa tambaya tun kafin haihuwar sa
to ban gane me tambayar take nufi ba Ghazali kuma Annabi Musa Annabi Musa ba Annabi Musa yaushe aka yi shi Ghazali kuma wanda Ghazali Abu Hamid al-Ghazali wanda ya rayu a karni na 4 zuwa na 5 kaga ya za a yi wa wanda yake cikin wannan al'umma yayi wa Annabi Musa magana ko Annabi sallallahu alaihi wasallam an ba Isra'i ba ai bai hadu da Annabi Musa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya hada Musa shi ma a mi'rajinsa amma Annabi Musa ya bar duniya shi yasa yake cewa laukana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai da Annabi Musa yana nan da rai to da ba abinda zai iya fidda shi face ya yi min biyayya kaga da yace laukana law harfun limtina ila limtina in aka ce law da a ce ya nuna abin ba zai yiwu ba da a ce yana da rai ya nuna baya da rai kenan saboda Annabi Musa ya Allah ya karbi ransa kamar yadda ya karbi ran annabawan da suka gabace shi kuma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul haka manzannin da suka gabace Annabi sallallahu alaihi wasallam sun koma ga Allah Annabi Musa ya koma ga Allah kissar karbar ransa tana a cikin sahih al-bukhari lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo karbar ransa a cikin surar mutum ya zo ya ce kawo ranka ya zace wani dan daba ne ya zo zai masa ta'addanci saboda haka ya fasa ya mare shi ya zuba masa da ido ya koma ya ce ya ubangiji bawanka ba ya san mutuwa Allah ta'ala ya ce ya Musa me yasa ka mare ma ya ce ai bai gane ba ya ce to kaje ka gaya masa ya dora hannunsa akan abin nan bujiminsa duk iya inda hannunsa ya rufe na gashi an bashi waɗannan adadin shekarun kare to Annabi Musa ya ce a ya ubangiji a karɓi raina yanzu kissar rasuwarsa tana nan a cikin sahih al-bukhari Annabi Musa ya rasu haka kaga ba kuma magana cewa Imam al-Ghazali ya yi magana da shi kafin haihuwarsa kamar kafin haihuwar Annabi Musa ko kafin haihuwar Ghazali magana da ya ba ta da wani ata da wata gani kan gado
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau da aka kafin mu ƙarƙare shirin za mu ƙara maimaita muku lambar wayar da za a iya aiko mana da sakonni wato 0807-5829-784 0807-5829-784 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook da aka a madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo da kuma wanda ya sada mu da ku wato Bashir Sarki Abdulkadir ni shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yaddar Allah.